sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Amurka sun kai wasu ƙarin hare-hare da safiyar yau Asabar kan wuraren 'yan Houthi a Yemen, a wani kokari na kare zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya, a cewar kafafen yaɗa labaran Amurka. Kafafen yaɗa labarai dai sun ruwaito wasu majiyoyi da ba a bayyana su ba, suna cewa hare-haren na baya-bayan nan sun auna wani wuri da na'ura ta hango. Jami'ai suka bayyana cewa ci gaban barazana ne ga sha'anin zirga-zirgar jiragen ruwa. Harin na zuwa ne kusan kwana ɗaya bayan da sojojin Amurka da Burtaniya suka kai wasu jerin hare-hare kan wuraren mayakan Houthi a ƙasar Yemen, azaman martani kan hare-haren Houthi na tsawon makonni da suka gurgunta ayyukan sufurin jiragen ruwa da kuma lalata jiragen ruwan da ke ratsa tekun Bahar Maliya da tekun Fasha. Wani jami'in tsaron Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Juma'a cewa kiyasin farko ya nuna cewa jerin farko na hare-haren da aka auna wurare 60 a yankuna 16 sun sami nasarar karya lagon 'yan Houthi daga kai wasu ƙarin hare-hare. A jiya Juma'a, kamfanin sadarwa na Paltela zirin Gaza ya bayyana cewa faɗan da ake gwabzawa a yankin ya haddasa katsewar dukkanin layukan sadarwa a yankin. Kamfanin na Paltel ya bayyana a shafin sa na dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter a da, cewa an katse dukkan layukan wayoyin salula da layukan tarho da kuma layukan intanet a fadin Gaza saboda hare-haren da ake ci gaba da kaiwa. Yankin da Hamas ke da iko da shi ya yi ta fuskantar katsewar sadarwa a cikin kwanaki 100 da suka gabata sakamakon yakin da kuma rashin isasshen man samar da wutar lantarki. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta buƙaci kotun koli ta ba jihar Texas umarnin daina toshe jami'an sintirinta na kan iyaka daga wani yanki na iyakar Amurka da Mexico, inda yawan baƙin haure suka tsallaka a cikin 'yan watannin nan. Buƙatar da aka gabatar a jiya Juma'a ta sake haifar da wani takun saka tsakanin gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Republican Greg Abbott da gwamnatin Biden kan dokokin 'yan gudun hijira. Rikicin na zuwa ne bayan a wannan makon jihar ta Texas ta kafa wani shinge domin karɓe ikon wani wurin shakatawa na jama'a a Eagle Pass, birnin na kan iyaka, sanannen wuri ne da baƙin haure ke tsallakawa daga Mexico a bara. Abbott ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa Texas na da ikon sarrafa damar zuwa kowane wuri a jihar ta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu da Japan sun faɗaɗa haɗin gwiwarsu ta tsaro fiye da Koriya ta Arewa domin sa ido kan ayyukan China ta hanyar tattaunawar haɗin gwiwa a yankin Indo-Pacific, lamarin da masana suka bayyana a zaman muhimmin ci gaba da kange Beijing daga faɗaɗa barazana a yankin. Ƙasashen uku sun gudanar da taron tattaunawar haɗin gwiwa na farko na yankin Indo-Pacific a makon da ya gabata a birnin Washington, inda suka fito ƙarara suka ambaci sunan China tare da tattauna halayenta masu haɗari da ke ta'azzara a tekun kudancin China. Har ila yau sun yi matsayar yin adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya na canza matakin da aka ɗauka ta hanyar ƙarfi ko tilastawa a yankin na Indo-Pacific, tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin mashigin Taiwan. A ƙarshe, yau Asabar ne ake soma fafata gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka a karo ta 34 a ƙasar Ivory Coast. Za a fafata wasan farko ta gasar ne tsakanin mai masaukin baki, wato Ivory Coast ɗin da Guinea-Bissau, a babban filin wasa na Alassane Ouattara da ke Abidjan, babban birnin ƙasar. Ƙasashe 24 ne za su fafata a gasar, ciki har da masu riƙe da kambun, wato ƙasar Senegal, wacce ke fatan sake ɗaga kofin gasar karo na biyu a tarihi. Ƙasar Masar ce ta fi kowace ƙasa yawan lashe gasar, inda ta ɗaga kofin har sau 7, kamar ke binta da gasanni 4, yayin da Najeriya kuma ta lashe gasar sau 3.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Abarkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Yobe, inda mayakan Boko Haram ke ci gaba da cin karansu ba babbaka. To madalla, a baba nan mayakan Boko Haram na ƙara kai harahare a arewa maso gabashin Najeriya, inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba. Hari na baban nan yan ta'adda sun kai shi ne akan garin Gaidam da ke arewacin jihar ta Yobe, mai kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Niger. Dr. Muhammad Goje shi ne babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa na jihar Yobe, ga kuma ƙarin bayanin da ya mini.
Bayan wannan hari da aka samu a nan garin Gaidam, mai girma His Excellency Honorable Mai Malabuni take ya bada umarni mu je mu kai musu ɗauki na gaggawa. To akasari dai yawanci ɗauki na farko da muke yi mu tabbatar wanda suka jikata an kai su asibiti, kuma wanda suke neman matsuguni a ba su matsuguni, daga nan sai mu yi kididdigan abubuwan da ya faru. To Allah cikin ikonsa dai abin ya jarrabi al'umman, kuma mutane bakwai suka rasu, maza shida da mace ɗaya, kuma gidaje kusan tara da shaguna biyu da mota biyu aka kona, da kuma dan bijilanci da kuma wasu wanda ake tunanin ma'aikatan tsaro ne suka dan jikkata.
Kungiyar Kristoci ta Najeriya wato CAN ta ce ta yi hasarar mambobinta kana an koni mata majami'a. Pastor Yohana Audu shine shugaban kungiyar ta CAN a jihar Yobe.
Labarin da na samu game da abin da ya faru a Gaidam shine an ce karfe biyu, misalin karfe biyu na asuba da dare, yan Boko Haram sun shiga gari sun kai farmaki a angon kori. Wannan angon korin kuma akwai kokin ciyo da yake gurin. Sun shiga gidan pastor sun kashe shi a ciki, su kuma kashe waɗansu membobin cocin. Waɗansu suna ce mutum an kashe mutum wajen shida, waɗansu suna ce mutum biyar. So an yi kone-kone, kuma har yanzu dai muna tattaro labarun duk abin da ya bayyana za mu iya mu kara gaya muku.
Baba Gana Aisami wani gano ne ba jiyo ba da ya shaida abin da ya faru, ga kuma abin da yake cewa.
Zuwa yanzu dai gaskiya bayanan da ke fitowa an rasa rayuka akalla mutum shida na farar hula. Cikin waɗannan mutanen akwai irin pasto na coci da kuma wani tsohon malamin makaranta da wani wuri santa na matasa inda suke yin irin abin sunuka din nan haka da sauransu. To a cikin unguwar kwari din nan inda wannan iftila'in ya faru akwai gidaje na mashaya haka inda ake sai da giya da sauransu. An samu kone-kone na waɗannan gidajen da kuma coci shi ma an kona. So a takaice dai shine abin da ya faru zuwa yanzu, wanda mutane za a iya cewa an tabbatar faruwansa, saboda har yanzu akwai jami'an tsaro sun killace wurin saboda ba a so shiga da fice na mutane, saboda kada a je a samu fashewar nakiya ko wani abu wanda zai iya kawo rasa rayuka na al'umma.
Bana Aisami yace abin ya zo da fargaba sosai.
Gaskiya abin ya zo da fargaba da kuma ban tsoro sosai, saboda yanda mutane suka ga abin ya faru cikin dare lokaci guda babu tsammani abu ya faru haka.
To ko a halin yanzu wani hali ake ciki? Har ila yau ga Dr. Muhammad Goje.
Tama zuwa yanzu dai an samu zaman lafiya, ko dama zaman lafiyar ma akwai sosai a wurin, kawai yau da gobe ne dan baya-bayan gari ake dan samu halirka ɗaya biyu. To yanzu dai mu a namu hukumar ba da agajin gaggawa mun yi kididdigan abubuwan da ya faru, kuma mai girma gwamna ya riga ya bada umarni mu ƙara kai musu ɗauki na kayan masarufi da ɗan inda za su kwanta, kafin kuma gidajensu da wajen zamansu da wajen ibadansu da ya ɗan samu matsala za a samu a gyara musu. To muna kan wannan insha Allahu dai, bayani ma'aikatan mu sun riga sun isa wurin, kuma in Allah ya yarda duk wanda abin ya shafa za a kai musu wani ɗaukin. Su jami'an tsaro sun ƙara hubasa ƙarfinsu zuwa ga tallafa al'umman wurin, za ga wurin akwai jami'an tsaro, har bayan gari ma za ga akwai jami'an tsaro. So muna fata da insha Allahu wannan abin bai ƙara faruwa ba, amma Allah da dai mu dai muna tsaye mu ga mun tallafa al'umman nan da abin ya shafa.
Dr. Muhammad Goje, shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Yobe. A babanin dai mayakan sun sake fafado da tsananta kai harare kuma akai-akai. To shin me ya jawo haka kuma ina mafita? Tambayar kenan da naiwa Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel.
Akwai dalilai na cikin gida da kuma dalilai na ababin da ke faruwa a waje. Daga cikin dalilan ababin da ke faruwa a waje, akwai kungiyar daular Islamic State wadda ke Afrika ta Yamma, wadda mai magana da muryata wani wanda ake ce Sheikh Mujahid Abu Hudaifa Al-Ansari, 4 ga watan January ya daya kenan ya hitar da wani sako inda ya kira ga dukan daularin kungiyar wanda ke duniya na cewa saboda yakin da ke faruwa tsakanin kasar Isra'ila da kungiyar Hamas a Palestina da kashe-kashe da kasar Isra'ila take na Palestina, to duk wani mai mabaya ga kungiyar wato Islamic State ya dau makami kuma ya kai mahari ga duk wani wanda yake ko saboda addini ko wani dalili yake goyon bayan kasar Isra'ila da ko kasar Amerika. Ma'ana duk wani wanda misali ba musulmi bane ake gani suke ganin yake da alaka da wayannan kasashen biyu. To mun ga hare-hare a Nigeria, misali harin da aka yi a 5 ga wata 1 a garin Gaidam, da harin da aka yi a garin Chibok, da harin da aka yi a nan kusa da Abuja wanda Karu Nasarawa, wayanda kusan dukkan bayanan da ke hitowa ya nuna mana cewa wannan kiran da shi da wannan shi mai magana da yawun kungiyar magoya bayan kungiyar suka hito suna kokarin bin kiran. In ka diba wuraren nan duka wanda na ambata wurare wanda akwai wanda ba musulmai ba, wanda kuma suna abubuwa wanda misali a fahimtar kungiyar ya saba ma addini, to abu na mai muhimmanci kenan. Baya ga haka akwai yanayi na wanda kasa yake ciki, wanda kusan za a ce matsaloli na tsaro sun fara yawaita, so akwai yiwuwan cewa bangarori na tsaro hankalin su ya karkata zuwa ga wayansu wurare. To ya bayyana madama na wayannan kungiyar suna abinda suke da karama. Abu na ƙarshe shine kuma tsarin rayuwa wanda ƙasa take ciki, wanda ya bai ma wayannan kungiyoyin dama, suna amfani da kudade da wayansu hanyoyi don shiyawo kan magoya bayansu da sauran wayanda suke taimaka musu wurin ayyukan da suke yi. Ba kama da misali yanzu abin ya fi musu sauki. Dangane da tambayanka na me ya kamata yi, kaga Malam Hassan, dole ne mu faɗe shi, wayannan bangarori na tsaro wayanda suke shugabancin bangarori na tsaro gaskiya su tashi su yi aiki. Babu wanda hitoye makasa jawabi ya nuna makasa cewa fa ga abin da yake faruwa. Cikin ababen da na ambata na batun wannan jawabi wanda mai magana da yawun kungiyar da daular Islamic State yayi, kaga da ya kamata a ce shugabannin mu na tsaro sun fito sun yi makasa bayani cewa fa akwai canjin yanayi, saboda haka mutane su ringa lura kuma ga matakan da ya kamata a dauka. Na daya kenan. Na biyu, ya kamata bangarori na tsaro waɗanda suke matakin jihohi har da jihohin da inda waɗannan kungiyar suka fi ƙarfi, arewa maso gabas, wurare irin su Kaduna, Niger da ma nan Abuja da gasunan, a dau matakai, ƙara ƙarfafa matakai na tsaro, a shigar da jama'a cikin tahiyar, ya zan kowa ya ringa lura da makautansa da abin da ke faruwa a kewayensa, a kuma bayar da kafafe na inda jama'a za su ringa bayar da bayanai da tabbatar da cewa ya amfani da bayanan nan, a ƙara inganta yadda ake sa ido a iyaka da irin ababen da ke shigowa ta iyaka.
A gaida Dr. Kabiru Adamu. Babban malamin addinin musulunci nan da ke birnin Damaturu a Sheikh Imam Abubakar Diyar, da a baya ya yi aikin shiga tsakanin gwamnatin tarayya da 'yan Boko Haram, ya aike da sako na musamman ga mayakan na Boko Haram.
Irin da zai musu shine su bi tsoron Allah, su bi karantarwar manzon Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya yi zama da su bai tozarta kowa ba daga ciki. Kuma wato waɗannan duk abin da ake ta sunan addini, so ya kamata ana da hujjoji ne yanzu. Wallahi duk wanda ya karanta musulunci ya san musulunci cikakken sani, kai ko kai wa mutum ma mugun kallo ma bai halatta ba, ka tsoratar da mutum bai halatta ba. Irin da zai ba waɗannan bayin Allah su tuba zuwa ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, su bari abubuwan da suke yi wanda ba ibada bane bal sabon Allah ne. Na fata za su ji kira na da izinin Allah. Ni ina musu maganganu akan wannan for long time cewa abubuwan da suke yi zai shafa wa musulunci ainihin kashin kasa. Ayin ka duba dukkan kun duba duk hadisan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su da ayyubi Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan su wallahi ba wurin da Allah ya bada umarni a je a tsorotar da wani ko a kashe wani ko a zubar da jini wani wannan ba ba cikin Qur'ani koko hadisi na manzon Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanai jewa akan wajen zubar da jini don haka tunda suna ikirari cewa abinda suke yi harka ne na addini ko da'wa ne ai akwai hadisai da ayoyi suka yi magana akan waɗannan su koma zuwa ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala su tuba su nemi gafara ga Allah abubuwan da suke yi su daina yi wallahi wannan ba ibada bane wallahi musulunci bai koyar da wannan halaye da wannan ɗabi'u musulunci addini na aminci addini na zaman lafiya addini na ƙaunar juna addini na kare ainihin haƙƙin ɗan adam da jinin mutum da mutuncinsa da nasabansa da sauransu duka musulunci bai yarda ba taba kowane daga cikin su abubuwan da Boko Haram suke yi ba daidai bane gaskiya fadawa ainihin majami'u ba musulunci bane musulunci bai yarda ba a kashe bari ba a kashe mutumin da bai san hawa ba bai san soka ba suna da haƙƙi su rayu daga cikin mu kamar yadda muke da haƙƙi mu rayu a cikin su stoci kar ku kona masa cocin su wannan duka haram ne musulunci ya haramta zubar da jinin bani adama sawan kan muslim aw ghayr muslim ko muslim ne ko ba muslimi ba haramun mutlaqan bi halatta ba
imam abubakar diyar masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abu da ya taimaka wurin daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na da dan gari shirin da kan kawo muku tarihin garuruwa daban-daban a yau zamu leka masarautar Zuba gari mai dimbin tarihin gaske wanda ke dab da babban birnin tarihin Najeriya Abuja domin jin cikakken tarihin na Zuba ina tare da mai girman hakimin Zuba wanda da farko zan so ya gabatar da kansa a duk
to jama'a assalamu alaikum sunana Alhaji Kasim Muhammad Marafan Zuba hakimin Zuma ma shugaban kwararo na Najeriya
an Alhaji Kasim Muhammad mai girman hakimin Zuba zamu so mu samu tarihin masarautar Zuba a takaice
Alhamdulillahi ita Zuba kamar da kowa sani gari ne mai dimbin tarihi don muna nan tun 1804 muke nan mu asalin yaren kwararo ne idan muna maganar kwararo muna wato jinin cikunawa kenan zuwa su kwararo fara daga Kano mu ne muna nan wurin wanda kowa ya sani musamman kamar Zuma Rock ne muka fara zama kamin barin mu daga Zuma Rock muka koma bayan tsauni na yamma da Zuba muna ce mishi wurin dubon mu ka koma wurin har ila yau muna wannan wurin kafin su lajiya Abuja ke na Biden su zo daga Zaria lokacin Muhammadu Makau su same mu wannan wurin ne mun riga muna wannan ita wannan tsauni na Nazuma Rock suna ne na yaren mu na koro zu muaba manansa shine zu shine zafi muaba wurin kamawa don da wannan tsauni tana cike ne da zafi sosai wannan wurin to shi ne aka samu kasan yanayin rayuwa da kuma wasawa su suka shirin muwaɗin nan suka barba shi ne ake ce mana Zuba kaji yadda asalin Zuba ta samu suna kenan kuma kamar da na faɗa maka muna nan tun 1804 muke wannan wurin
tun kafin zuwan Turawa
tun kafin zuwan Turawa
na ga cewar Zuba tana kusa da masarautar Suleja mutane da dama sun ɗauka cewar kamar ko Zuba a baya tana karkashin Suleja ne
a'a mun ba mu karkashin Suleja mun manta ma lokacin Najeriya ba ta samu ƴancin kanta ba dukan mu muna karkashin Sokoto ne kafin za a raba jiha sannan mu muka fada a Niger State muna tare da su a Niger Niger kuma da aka create FCT 1976 sai mu Zuba muka fada FCT kuma kamar da nake faɗa ma kowa shine Suleja lokacin shi Muhammadu Makau ya bar Zaria ya zo nan Zuba mu muka karɓe shi shekara 7 da wata 7 kwana 7 ai ta yaki-yaki lokacin kasashenin mutane munadda sanda aka yi duba aka duba cewa ba an samu dan mace ya yi sarauta ba ne ya ki sule jihar wani ɗayan jihar nan zai kare ba to shi na ka samu dan mace Ali mai nasara to a zamanin shi ne aka yi wannan fadan har fada ya kare daga nan ne aka kai su inda suke zunan mu da koro muna ce musu a rubu mun buka don buka ne aka musu ana kai musu abinci da sauransu aka ce a rubu suna wannan bukan shine muka ce musu a kusha
ba sarakuna nawa ne suke mulki masarautarsu ba
sarakuna wannan sarki na yanzu shine sarki na 25 wanda suka yi mulki kasan zuba wannan da yake kai Muhammadu Bello injiniya Muhammadu Bello Umaru shine sarki na 25 a wannan masarautar zuba
idan muka duba inda aka fito da inda ake yanzu kamar an samu bambanci ne ko soyayye musamman irin al'adunku na Korawa a zamanin da da kuma yanzu da aka ce zamani ya ci mana
an samu canji da yawa sosai ma bari in baka misali a wannan zuma rock akwai wani wuri da in ba kai yaran mu bane kana zuwa wurin zaka bata in ba kai yaran mu bane zaka bata kuma ga duwa surrounding din zuma rock din da zaka gidaje wannan kuka yaran yan uwan mu ne Korawa ne su caci Korawa ne babu wani kwari ko wani bahaushe da ke wannan kusa da wannan sauni ba mu ba mu ne kawai domin akwai inda baka yi wannan yaran mu ba sai ka kabace
ada
amma kaga yanzu nan kana zuwa kowa da kwana ta shi ka wannan wuri da sauransu
to ranka dade zan so ka dan mun bayani dangane da wannan dutsen na Zuma Rock yana daya daga cikin manyan wuraren tarihi a Najeriya gaba daya ada lokacin da kuke ainihin zuma din in kace zumawo ne kuma
zuma
na zuma ba kamar a lokacin a wurin kuke da zama ne
a wurin muke da zama kafin bari mu nan muka koma bayan tsauni nan na yi mara su ba a wurin shi ne muka dawo nan nan sabon wuri ne
to menene ya faru aka dinga sassaye wuraren zama
yawwa abin da ke faruwa shi ne kaga ita zuman nan akwai abubuwan da ake fita idan ba mu tauna abubuwan ba za ka misali na faru na wuce gaggan hatsari da wani su abubuwa na faruwa tauna wuri zan baka misali guda ɗaya lokacin da aka kirkiro wannan hanyar daga Benin PW za su yi hanya sun zo sun sansani a nan gini Zuma Rock muka ce musu a Zuma Rock dina ba ta so surutu ba ta so abubuwa suka mai da mu kamar ba san komai ba muka kare su aka waye gari da masu gadi wurin da turawan suka bata wadansu su cika su a Germany wadansu su cika su a ruwan lagoja wadansu makace wadansu su zama kurame har da wadansu masu gadi wannan kurame saboda ba san surutu daga nan ne suka bar wannan wurin kuma kamar da muke gaya muku wannan dutsen mu wanda mu muka sani babu wani wanda ya zauna wannan kusa da tsaunin mu mutane su bani kusa ko su lafiya da su kasu same mu su same mu na da muna wannan wurin mun ga mun bar wannan wurin mun koma tsohon zuwa domin kanje tsohon zuwa zuwa akwai ganuwan mu akwai inda muka ajiye mutane su lafiya a yanzu inda muka ajiye su ba mu sa su a cikin garin su ba a gefe waje muka sa su
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Ya kuke so mu rayu ne, bin da ake
kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.